This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19-41-16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu aron ma jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin radion amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya Arewa da Alol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraro masu assalamu alaikum barkanku da safiyar Laraba 16 ga watan Disamba shekara ta 2015 Sahabo Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri ga kanun labarai.
Yan takarar neman shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Republican su tara sun yi muhawara su ta biyar a daren jiya. Za ku ji me suka yi muhawara akai. Har ila yau Amurka masu taimakawa alƙali wajen shari'a a jihar Maryland za su ci gaba da muhawara a yau Laraba. A shari'ar da ake wa wani ɗan sanda da ake tuhuma da mutuwar matashin nan Fred Gray. Wani madugun ɗan adawa a jamhuriyar tsakiyar Afirka ya ayyana cewa sun balle da wani yankin arewacin ƙasar.
Ai ba mutum da yake yawa, akwai mai badawa akwai mai ansa, kuma dokan ya ce da mai badawa da mai ansa duk suna da laifi. To da haka in ka bada muka kama namu, to za mu bi wanda ya bada, shi ma za mu tabbatar an hukunta shi ma, babu ragi babu suna ba sabo.
Director General na hukumar custom a Nigeria Kanal Hamidu Ali yana magana kan karba da bada cin hanci. Rundunar hukumar custom ta shiyar Oyo da Osun kuma ta tara sama da naira biliyan 13 a bana. Ƙungiyar 'yan Shi'a tana kira gwamnatin tarayya ta kwashi jami'an tsaro da ta jibge a muhallanta. Za mu kuma kawo muku shirin demokradiyya a yau.
Jama'a assalamu alaikum. Yan takarar neman shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Republican su tara sun karkata hankulansu a kan batun tsaro da ayyukan ta'addanci yayin da suke yin muhawararsu ta biyar a daren jiya Talata. Muhawarar wacce aka yi a birnin Las Vegas da ke jihar Nevada ta gudana ne ƙasa da watanni biyu kafin a tunkari muhimmin taron da jam'iyyar za ta yi a Iowa domin share fagen zaben fidda gwanin da za ta tsayar da a matsayin ɗan takararta a zaben mai zuwa. An fara muhawarar ce da Donald Trump wanda ke sahun gaba a karbuwa kan batun furucin da ya yi na cewa a haramta musulmi shiga Amurka na ɗan wani lokaci. Trump, wanda hamshakin ɗan kasuwa ne a fannin sayar da gidaje, ya kara furucin nasa, inda ya ce shi ba magana yake yi akan addini ba illa batun da ya shafi tsaro. Ya kuma ƙara da cewa a fahimci cewa furucin nasa ya janyo babban muhawara wacce tuntun ya kamata a fito fili a yi ta kan masu tsaron ra'ayin Islama. Ganin cewa akwai Amurkawa da suka yi na'am da buƙatar. Sai dai tsohon gwamnan jihar Florida Jeb Bush, wanda baya ɗasawa da Trump, ya cacciki matsayar ta Trump wacce ya kwatanta a matsayin abin da ba zai taɓa yiwuwa ba, domin hakan zai iya kawo cikas ga yaƙin da ake yi da IS. Yayin da Senata Ted Cruz na Texas da ke samun karɓuwa 'yan kwanakin nan, shi ma ya ce baya so a maida wani addini saniyar ware, sai dai a yaƙi duk wata tsatsauran aƙida da ke neman halaka mutane.
Wani madugun 'yan adawa a jamhuriyar Afirka ta tsakiya ya ayyana cewa sun balle da wani ɓangaren arewacin ƙasar bayan da suka yi watsi da zaɓen raba gardama da aka yi da nufin daidaita al'amura a ƙasar. Mai magana da yawun Nuruddin Adamu, wadda ke jagorantar mayakan Silika, ya ce sun saka wa sabon yankin suna jamhuriyar Logone, wadda aka kafa ranar 14 ga watan Disamba a garin Kaga Bandoro. Hedkwatar wannan ɓangaren mayakan na Silika na garin Kaga Bandoro ne, mai tazarar kilomita 150 daga arewacin Bange, babban birnin ƙasar. Kakakin ƙungiyar mai suna Maulud Musa ya ƙara da cewa ɓallewar da suka yi mataki ne na farko kafin su nemi 'yancin gashin kansu. Duk wannan dai na faruwa ne yayin da 'yan ƙasar suke dakon sakamakon zaɓen raba gardama da aka yi ranar Lahadi kan kundin tsarin mulkin ƙasar. Sai dai an ƙara lokacin zaɓen har zuwa Litinin a wasu yankunan ƙasar saboda hatsaniyar da aka ce aka samu, wacce hukumar ba da agajin gaggawa ta Red Cross ta ce an kashe aƙalla mutane 20.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu taimakawa alƙali wajen shari'a a jihar Maryland za su ci gaba da muhawara a yau Laraba a shari'a da ake yi wa wani ɗan sanda da ake tuhuma da mutuwar matashin nan Fred Gray, wato baka fata da ya mutu a motar 'yan sanda bayan da ya ji rauni a gadon bayansa a watan Afrilu. A jiya Talata, alƙali wato Barry Williams ya bayyana cewa masu taya shi sauraron shari'a ba su cimma matsaya guda ba, lamarin da ya sa ya umarce su ci gaba da yin muhawarar. A baya alƙali Williams ya ki amincewa da wata bukata da waɗanda aka shigar da ƙara a kansu suka gabatar, wadda ta nemi a maida shari'a zuwa wani birni bayan da aka yi gargaɗin matasan Baltimore da kada su yi wato bore idan aka bayyana sakamakon wannan shari'a. Ana dai tuhumar ɗan sanda William Porter, wanda shi ma baƙar fata ne, da laifukan da suka haɗa da aikata kisa ba da gangan ba, da yin amfani da ƙarfin da ya wuce kima da kuma rashin bin ƙa'idojin aiki. William na daga cikin 'yan sanda shida da ake tuhuma kan mutuwar Gray. Masu shigar da ƙara na zargin 'yan sandan da ƙin taimakawa Gray a lokacin da ya ji rauni a gadon bayansa bayan da suka ɗaure hannuwansa da ƙafafunsa suka jefa shi a cikin mota.
'Yan sandan Faransa sun cafke wani mutum mai shekaru 29 da haihuwa a birnin Paris, yayin da ake ci gaba da kai samame a duk faɗin ƙasar domin zaƙulo waɗanda suka kai harin da ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kaiwa a watan da ya gabata. Zuwa yanzu dai 'yan sandan Faransa sun ƙaddamar da samame 2,700. Tun bayan harin na Paris da ya kashe mutum 130, lamarin da ya ba da damar aka yi wa mutane 360 ɗaurin talala. Ofishin mai shigar da ƙara a birnin Paris ya kuma ce 'yan sanda sun tsare wasu mutane 2 ciki har da mace a arewacin Faransa bayan da aka zarge su da taimaka wa wani mutum da ya kai hari a shagon sayar da kaya na kosha a watan Janairu. Cafke mutanen da aka yi na zuwa ne kusan shekara guda bayan da aka kai harin gidan mujallar Charlie Hebdo da kuma wadda aka kai a shagon na kosha, inda wato jimillar mutane 17 suka mutu. Yanzu haka ana neman wani mutum ɗan shekaru 26 da haihuwa, ɗan asalin ƙasar Faransa, wadda 'yan sanda suka yi amanar cewa ya taka rawa a harin da aka kai a birnin na Paris.
Ƙasar Colombia ta ɗauki hanyar samun zaman lafiya bayan da gwamnatin ƙasar da ɓangaren 'yan tawayen FARC suka cimma matsayi cewa za a biya diyya ga waɗanda yaƙi ya shafa da kuma gurfanar da waɗanda suka aikata laifukan yaƙi a gaban kuliya. Shugaban ƙasar Juan Manuel ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa ba a taɓa samun irin wannan ci gaba a ƙoƙarin da ake na ƙulle yarjejeniya ba. A baya 'yan tawayen FARC sun sha alwashin ba za su amince wani ɗaya daga cikinsu ya tafi gidan yari ba, sai dai a wannan shiri da aka yi. 'Yan tawayen da suka amsa laifuka, wato aikata laifukan yaƙi, sun yadda za a rinƙa bibiyan duk inda suka tafi na tsawon shekaru 8 a maimakon a rufe su a gidan yari. Sannan sun amince za su yi aikin kwashe na kiyoyi da aka dasa da kuma gudanar da ayyuka a yankunan karkara. Baya ga haka za a kafa wata kotu ta musamman da za ta binciki waɗanda suka aikata laifukan yaƙi. Yanzu haka gwamnatin ta Colombia da 'yan tawayen sun shata ranar 23 ga watan Maris na baɗi a matsayin ranar da za a samar da matsaya ta ƙarshe. Ana sa ran wannan matsayar da aka cimma za ta kawo ƙarshen yaƙin da aka kwashe shekaru 50 ana yi, wanda ya sanadin mutuwar mutane 220, kana ya sa miliyoyin mutane ficewa daga gidajensu.
Labaran duniya kenan, a gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, a ci gaba da rangadi da yake a fadin Najeriya domin ganin rassan hukumar custom da ke karkashinsa, Director General na hukumar Kanal Hamidu Ali mai ritaya ya kai ziyara jihohin Adamawa da Taraba, inda ya kira ga 'yan kasuwa su guji su moga da bin farauniyar hanya domin shigo da kaya. Ya kuma nanata gargadi ga ma'aikatan hukumar kan cin hanci da karɓar rashawa.
Kun san dai na san shugaban ƙasa ba boye bane a wurin ku. Kun san aƙidan shi, kun san manufan shi. Yawa, yawon da ya ta yi yana ce canji-canji ba da wasa yake. Yawa, da gaskiya ke. Wadda ka mu karaban shi da ya sanya, ba mu da zaɓi a ta mu aiwatar da manufan shi. Daga yanzu, mun ga ma'aikatanmu cin hanci, rashawa, duk wanda muka kama shi yana yi, za mu hukunta shi hukunci mai tsanani. Na gaya musu ba kurakurun za mu yi ba. Za mu tabbatar mun ɗaure mutum. To amma kuma cin hanci da rashawa ai ba mutum da yake ba. Yawa, akwai mai badawa, akwai mai ansa. Kuma dokan ya ce da mai badawa da mai ansa duk suna da laifi. To haka in ka bada muka kama namu, to za mu bi wanda ya bada, shi ma za mu tabbatar an hukunta. Shi ma babu ragi, babu suna, ba sabo. Saboda mun baka bayar ba, ba za a ansa ba. To muna roƙon ku mu koma bisa kan gaskiya, mu yi aikin nan, mu bi doka inda aka tsara shi, mu aiwata shi inda aka tsara shi. Insha Allah mu da ku za mu yi aikin nan don saboda mai muke nema mu muna so mu kyautata muku ku samu ku yi kasuwanci ba tare da matsala ba mu kuma muna so mu sami kudaden shiga mu kai wa gwamnati don a samu a gyara mana hanyoyi a biya kudin a gyara mana makantu a gyara mana su kudin da zai shigo daga wajen custom shine mafi yawa don saboda mai yau $36 ganga guda $36 kuwa ban san abin da zai mana ba haka
rikicin Boko Haram da ya ma shafi lamurar dama ciki kuwa da batun kasuwanci tsakanin ƴan Najeriya da kuma makwabtan kasashe to ko me ƴan kasuwar shir arewacin gabashin Najeriya ke bukata daga hukumar custom Alhaji Dauda Sa'idu Mimba shi ya jawabi a madadin ƴan kasuwa da suka gana da shugaban hukumar custom din
ko abin da zamu ci yanzu babu ba mu da mahalli mutanen Adamawa ba su zama refugees kan suna gidajensu suna kunya duk mutanen da kake ganin nan majority mutanen Borno State dan haka taimaka mana mu kuma insha Allah zamu bi doka
yayin ma dai wannan ziyara ta kwanaki biyu shugaban hukumar Kanal Hamid Ali ya ma duba wasu officialshin hukumar da ke bakin iyakan Najeriya da kasar Kamaru yayin da kuma ya samu karamawa ta musamman daga jami'an hukumar Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
shiyar Oyo da Osun kuma hukumar ta custom ta ce ta tara fiye da naira miliyan 13 cikin watanni 11 da suka wuce ga Hassan Umaru Tambawal da ci gaban wannan rahoto
Alhaji Abdulsalam Hassan shine mukaddashin controller hukumar custom mai kula da jahohin Osun da Oyo
The Oyo Osun command between the months of January to November 2015 generated a total of 13,201,987,322.77
kobo Alhaji Abdulsalam Hassan yace reshin hukumar custom na jahohin Osun da Oyo ya tara naira biliyan 13 da miliyan 201 da 987 da 322
through intelligence gathering a combined team bombarded a forest of along Keshi Igbeti axis where the cassette rice smugglers high stack foreign imported rice
haka zalika babban jami'in custom din mai kula da jahohin Osun da Oyo yace ta leƙin asiri tawagar jami'an su masu sintiri sun farma wani kungurmin daji sun kama manyan motoci biyar dake shake da buhuhuwan shinkafa a kungurmin dajin Keshi da Igbeti a jihar Oyo wanda kuɗin su ya kai naira miliyan 23 da 915 da 998 yace hukumar custom ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen sanya kafar wando daya da duk wanda ya taka dokar shigowa da kayayyaki ya ce ba wani kalubale da zai hana su gudanar da aikin su kamar yadda doka ta tanada Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
Yanzu kuma sai jihar Katsina inda Sheikh Yakubu Yahaya wanda aka ce shine na uku a jerin shugabannin ƴan Shia a Najeriya a wani taron manema labarai da Zaharuddin Sani Huntuwa da Nasiru Ademola Kaya suka yaki a kai ya kira gwamnati ta kwashi jami'an tsaro da ta jibge a muhallansu
sojoji da aka aje a Husainiya da sauran wuraren mu a gaggauta kwashi su tunda sun riga sun gama wannan sun yi ma Saddam Husseinin ƙasa aiki kuma ya ga cewa ya gamsu da aikin to shikenan su kwashe mutanen su su ba mu wuri mu kwashe sauran gawawaki ba mu yadda ayi mana jana'izan gaba ɗaya ba a ba mu gawawakin mu sannan a ba mu marasa lafiyar mu daga ciko daga ciki gaba gaba har da shi mala a ba mu marasa lafiyar mu yi musu magani da kanmu ba mu yadda da masu yi musu magani ba a hannun gwamnati wanda yake neman ya kashe ka ba zai baka magani ka warke ba sai dai ko ya karasa ka
shi ma shugaban kungiyar kristoci kan rashin jihar Katsina Reverend Nelson Anyeka ciko na wajen taron manema labarun
he also affected us because we and the shared people we are brothers we are sisters
ai mu da kungiyar ƴan shiya ƴan uwa ne duk abin da ya taba su to mu ma ya taba mu don muna zaman lafiya da juna. Da alamun za a share ɗan lokaci ana martani kan martani akan akasin. Nasura da Malika Yamadar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru Adamul Hikaya da kuma Zaharaddin. Ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC.
Mafita shine ga al'umma da kuma gwamnati su haɗa hannu wuri ɗaya a tallafa harkar ilimin nan. Akwai abin da gwamnati za ta iya yi, akwai kuma abin da mutane za su iya yi. Wani abu kalilan ne za a ga cewa ya lalace a makaranta, in ba gyara shi ba kan kari sai ya lalace gaba ɗaya.
Haji Arabi Hussaini Adamu, kwamishinar ilimi ta jihar Jigawa kenan. A saurari shirin na gari na kowa a ranar kowace Lahadi cikin shirin hantsi domin samun ƙarin bayani. Sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku. Muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, yanzu ƙarfe 12 na dare da kusan minti 16 da rabi. Ga shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Cikin shirin me yasa Majalisar Dattijan Najeriya take son yin dokar da za ta saba a tsarin mulki? Abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Daga nan Amurka har zuwa fadar shugaban Najeriya, dokar da Majalisar Dattijan Najeriya take son ta kafa da za ta hukunta amfani da dandalin sadarwa ba tare da izinin kotu ba, tana fuskantar adawa. Haka nan batun yake ga kungiyoyi da ɗaiɗaikun 'yan Najeriya. To ko me yasa ita Majalisar Dattijan ta dage sai ta yi wannan doka? Ga Nasira da Mulikaya da Shimfiɗa.
Ƙudurin dokar hukunta wanda ake gani ya yi ɓatanci a dandalin labaran yanar gizo a Najeriya da ya tsara hukuncin ɗaurin shekara biyu ko biyan tarin naira miliyan biyu na ci gaba da haddasa muhawara da fassarori daban-daban. Wannan ƙuduri da ke gaban Majalisar Dattawa da Sanata Bala Ibnu na Allah ya kawo yana samun suka mai zafi musamman ma daga masu yaɗa labarai ko ra'ayoyi a dandalin sadarwar sada zumunci da mutane ke ganin hanyar ɓoye illolin shugabanni ne da kuma tauye faɗin albarkacin baki. Bala na Allah na cewa san ba haka ƙudurin yake nufi ba.
In zaka ci mutuncin mutum ka ci kan gaskiya, ka faɗa gaskiya cewa wani kaza ne kuma kana da gaskiya, wannan ba damuwa a cikin shi. Amma ka zauna kawai don wani bai son wani yayi umhani da kai a zaman ka na yaro a baka kuɗi ka je kana bin internet kana yin kazahi kala kala ga mutum, wannan ba daidai bane. Kuma ba daidai bane shugaba ya zauna ya kalli wannan.
Shugaban kwamitin yaɗa labaru na Majalisar Wakilai Abdulrazak Namdas ya ce Majalisar Wakilan ba za ta amince da irin wannan kudurin ba.
Yau in ka tura labari a cikin minti ɗaya a kawai ka sun kira ka wasu kwana uku da kwana uku a bara jira sai an tada generator sai mun ji news na wane kaza, wannan ana sawa a take ana kiran ka daga garin ku ga laifin da kai. To yakan iya sa mu shugabanni mu san cewa akwai wanda yake lekan ka ta baya, kana san ya tafiyan ka yake. Yan Najeriya za su san cewa to yauwa za a musu aikin da ya kamata. Ni na san dai akwai hanyar da za a bi dai a yi gyara, amma yanzu kam gaskiya ba lokaci bane.
Koda dai wannan kudirin na da amfani koko a ga editan sabuwar jaridar News Stream Awal Mu'azu zai yi wa jami'an tsaron Najeriya su iya hukunta masu irin wannan laifin ko waɗanda za a tuhuma.
Sabanin jarida irin tamu yanzu ka dau jarida ta ina da adireshi na ina da gurin da zaka same ni, amma misali idan mutum ya tashi aika abu kan wannan shafukan sada zumuntar ba lalle bane a ce ka gane daga ina yake jefawa. Abinda nake jewa ita wannan dokar shin anya ko Najeriya ta kai matsayin da za a iya kama ko kuma za a iya cimma wanda yayi wani abu na ba daidai ba? Shin ana da wannan wato technology, ana da wannan kwarewar ko fasahar? To amma idan akwai din tunda watakil gwamnati ce kawai za ta iya amsa wannan, amma in har akwai din zai tasiri wurin gyara al'amuran yaɗa labarai da kuma sadarwa gabaki ɗinsa.
Kamar yadda watakil ba za ku kasa jiba cikin rahoton Nasiru Adamu Ilikaya, mutumin da ya gabatar da wannan kujiri watakil da wasu shine Sanata Bala Ibnu na Allah. To ko rikici tsakaninsa da Malam Abubakar Meli na kolejin kimiyya da fasaha da Kekebi suna daga cikin dalilan neman yin wannan doka? Sai Allah. Mun tuntubi malami a sashin ilimin shari'a na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, barista Ibrahim Bello Jahun, mun tambaye shi shin anya wannan kuduri idan har ya zama doka ba zai ci karo da tsarin mulkin Najeriya ba?
Wato in ka dubi sashi na 39.
Na'am.
Na wannan dai tsarin mulki. Wanda ya faɗi cewa every person shall be entitled to freedom of expression including freedom to hold opinions and to receive and impart ideas and information without interference. Wannan ya nuna cewa kowane mutum yana da dama ya karbi irin ya rike wani ra'ayi nashi ko kuma ya faɗi abin da ke bakin sa ko kuma dai ya yi duk abin da ya faɗa na ƴancin ɗan'adam ta hanyar bayyana ra'ayin shi ko a ina ne ba tare da an yi mishi katsalandan ba.
To,
akwai sashi na biyu, ƙaramin sashi kenan nake nufi, wanda ya ba da dama na mallakan wato ma'ana gidajen rediyo da wasu abubuwa tare bisa ƙarƙashin ikon shugaban ƙasa da wasu abubuwa da wasu cika wasu tarance-tarance. Ƙaramin sashi na uku shi ne ya ba da dama masu 'yan majalisa suna iya yin doka wanda zai ba da dama amma ya kare dokokin da aka karɓe su ko wani information da aka karɓe shi ta hanyar sirri da kuma amana. Wato kenan wanda aka karɓe su in confidence. Irin waɗannan
ko kuma rubutu
ko kuma wajen 'yan sanda.
Ko kuma rubutu ma kawai aka ce a fannin yanar gizo ta kamar Facebook da sauransu ko?
Irin waɗannan haka sun ambace su a cikin wannan dokar.
To.
Kaga da gaske wannan doka tana kokari ne ta fito da wani hanyar da za ta yi ta baibayi ma 'yan Najeriya wajen faɗin albarkacin bakinsu wanda kuma hakan in ka lura da wannan sashi na 39 da kuma wancan sashi na 37 kamar yana kawo wantar na ƙine ma waɗannan sashi din kamar ko da su masu dokan za su ce maka ba tarnaƙi suke kawowa ba. Amma a zahiransa in ka lura shi za ka ga yana hana daman wannan ƴanci da tsarin mulki ya ba mu kowane mutum ne. In ka lura dokar tana ma nuna cewa ko da a jarida mutum zai buga bayani ko zai buga koke irin yadda ake nuna aika koke mai shugabanni wanda ba za ka iya samun ganin su ba sai dai ta je hanyar jarida sai dai ka je ka yi wannan affidavit ɗin sannan ka zo ka shigar. To kaga shi ko tsarin mulki bai kawo wannan ta baibayin cewon sai an yi wannan sharaɗi na yin affidavit ba. Alhali akwai wasu dokoki suna nan already suna nan a ƙasa wanda suka hana libelous publication da kuma defamation wa'ana.
Wato ƙazafi? Ɓata wa mutum suna?
Ɓata suna da rubutun ɓatanci. Dama akwai dokoki waɗannan.
To.
Ma'ana in dai mutum zai bayyana albarkacin bakinsa. Dama ba a tsammanin cewa mutumin da yake wannan gabatar irin wannan ajiyarsa zai kuma haura ya ci mutuncin wani. Babu wannan.
Haka. To a fahimtar ku me suke so me burin su tunda mutumin da ya gabatar da wannan doka lauya ne kuma ba ma ƙaramin lauya ba sanannen lauya ne yana daga cikin manyan lauyoyin Najeriya. A fahimtar ka menene burin ita majalisar dattijai kuma me yasa take daukan wannan mataki?
Wato ba matsayin sa na lauya ba a yanzu a matsayin su da yake gaban ko da yake cikin majalisa yanzu shi sanata ne dan majalisa. Shin lauya ne shi ko kuma da makaniki ne shi? Duk dai kuma menene shi? Dan majalisa ne kuma ya dama ya gabatar da doka. Amma ya yi la'akari ko su yi la'akari da irin matsayin tsarin mulkin da su suka rantse cewa za su kare shi. Kuma a bisa irin wannan rantsuwan ne su waɗanda suka zaɓe su suka kawo su wajen suka sa su suka zo su zauna su yi wannan aiki. Duk kuma menene manufarsu? Ba za ka gane abin da ke zuciyar mutum ba. Amma in yi bayyanar da ita ta hanyar yin dokan da za ta hana mutane walwala za ka fahimci cewa shina yiwuwa suna da wani wahala su na daban wanda ba a kare wannan ƴanci na faɗin albarkacin baki ba.
Alal misali ka ce sai sun haɗu dukansu za su iya yin doka. Tuni an samu takaddama domin akwai alamun cewa ita majalisar wakilai ta tarayya ta nuna alamar cewa ba ta tare da majalisar dattijai wajen kafa wannan doka.
Haka.
Saboda haka ba za ta iya zama doka ba.
Sashi na hudu.
Na'am.
Ya nuna cewa doka wanda su majalisar dokoki za su yi. Ba su zama majalisar dokoki gaba ɗayansu don yin doka sai in su na saman wato dattijai sun yi tare da na ƙasa wato wakilai ma'ana ba wai dole su zauna waje guda ba amma idan dattijan ta yi to ta kawo wakilai su yi don kuma wakilai suka yi to su kai ma dattijan su yi ma'ana sai sun yi haɗin gwiwa akan dukkan dokan da za a iya kasance kowannen su ya amince sannan ne za a kai ma shugaban ƙasa shi ya sa hannu kana ta zama doka ko kuma a kai wa shugaban ƙasa ya ƙi yadda a dawo su sake juya ta tsakanin su bata su samu majority na total ko kuma wani irin ko da simple majority ne dai suka samu to sai ta zama doka amma idan aka ce maka majalisar wakilai ta nuna alamar ba za ta yi ba duk da haka ba a iya tabbatarwa har sai an kawo musu wannan dokar wanda su ɗan majalisar wato sanatoci suka gabatar da shi idan sun kawo ta ta bi hanyar da ake bi na ka'idar shiga matsayin doka suka zo aka karanta ta aka yi komai da komai aka zo aka ce ba aminta da ita ba to kaga a nan ne za a iya gane cewa ɗan majalisar wakilai ba su amince da shi ba amma a yanzu ya yi sauri mutum ya faɗa ya ce ɗan majalisar wakilai ba za su amince ba ko kuma sun amince ko kuma ga mai ra'ayinsu tunda bata ma gama fita a can wajen sanatoci ba bare ta gangaro ta so majalisar wakilai.
Masu haro da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiya a yau na makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Nasara da Maili Kaya da barista Ibrahim Bello Jahun na jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria da kuma Kiba Hiro Diodo ne wanda ya daidaita sautin shirin. A nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To madalla karfe 12:26 da rabi sashin Hausa na murya Amurka ake sauraro yanzu kuma sai a gyara zama ga shirinmu na karshe kafin mu sallama da ku baki daya.
Yan takarar neman shugabancin Amurka karkashin jam'iyyar Republican su tara sun karkata hankulansu akan batun tsaro da ayyukan ta'addanci yayin da suke yin muhawararsu ta biyar a daren jiya Talata. Muhawarar wacce aka yi a birnin Las Vegas da ke jihar Nevada ta gudana ne ƙasa da watanni biyu kafin a tunkari muhimmin taron da jam'iyyar za ta yi a Iowa domin share fagen zaben fidda gwanin da za ta tsayar a matsayin ɗan takararta. An fara muhawarar ce da Donald Trump wanda ke sahun gaba a karɓuwa kan batun furucin da ya yi na cewa a haramtawa musulmi shiga ƙasar Amurka na ɗan wani lokaci. Trump wanda hamshakin ɗan kasuwa ne a fannin sayar da gidaje ya kara furucinsa inda ya ce shi ba magana yake yi akan addini ba illa batun da ya shafi tsaro. Ya kuma ƙara da cewa ya fahimci cewa furucin nasa ya janyo babbar muhawara wacce tuntuni ya kamata a fito fili a yi ta kan wato masu tsatsauran ra'ayin Islama ganin cewa akwai Amurkawa da dama da suka amince da wannan bukata. Sai dai tsohon gwamnan jihar Florida Jeb Bush wanda baya dasawa da Trump ya cicciki matsayarta Trump wacce ya kwatanta a matsayin abin da ba zai taɓa yiwuwa ba domin hakan zai iya cikas ga yakin da ake da ƙungiyar ISIS. Wani madugun 'yan adawa a jamhuriyar tsakiyar Afirka ya ayyana cewa sun ɓalle da wani ɓangaren arewacin ƙasar bayan da suka yi watsi da zaɓen raba gardama da aka yi da nufin daidaita ƙasar. Mai magana da yawun wato ƙungiyar Nuruddin Adam wanda ke jagorantar mayakan Seleka ya ce sun sakawa sabon yankin suna jamhuriyar Lagone wanda aka kafa a ranar 14 ga watan Disamba a garin Kagabandoro. Masu taimaka alkali a wajen shari'a a jihar Maryland za su ci gaba da muhawara a yau Laraba a shari'ar da ake wa wani ɗan sanda da ake tuhuma da mutuwar Fred Gray matashi baƙar fatan nan da ya mutu a motar 'yan sanda bayan da ya ji rauni a ganin bayansa a watan Afrilu.
To madalla a gaishe ka da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a daidai wannan lokaci sai kuma can da hatsi da ikon Allah za ku sake jin mu da wani sabon shirin ciki har da maimaita shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed. Kamin na madadin Muhammad Lalo wanda ya tani gabatar da shirin da Kiba Hiro Diodo ne da kuma da akin gabatar da shirin mu da ma injiniyan Malam Charles House da ya riga masa a nan ne sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku sai anjima mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.